الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه
نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقارى جلد قدية الله سبحانه وتعالى لداد موانا يني من تارون البركة يني انتلاتة wanda ni dai jiya na san 29 ga watan Zulqa'da, yau ban sani ba, wata ya kama ko bai kama ba, eh, afwan Shawwal, 29 ga watan Shawwal jiya. An ba labarin ganin wata to yau 30 ga Shawwal kenan, an bayyana, an kuma an samu labarin ganin wata maji daga baya insha Allah. Yau hijira na da shekara 1443 daidai da 31 ga watan 5 miladiya 2022. Barkanmu da sake kasancewa cikin wannan masallaci namu na Ihya Sunna, unguwan Fantami, fadar jihar Gombe, domin ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma wanda muke bibiyarsa a mako-mako a wannan masallaci, kuma a daidai wannan lokaci. Idan masu bibiya ba su manta ba, a makon da ya gabata karatu ya kawo ƙarshen Suratul A'raf, sura mai namba ta 7 a cikin jerin girsurorin Alkur'ani mai girma. Yau kuma insha Allah za mu tashi farkon sura mai namba ta 8 a cikin jerin girsurorin Alkur'ani mai girma, ma'ana Suratul Anfal. Kafin wannan akwai 'yan tambayoyi guda 2. Mai tambaya na farko yana tambaya game da mahaifinsu ne ya biya, ya yi depositin na aikin haji, ma'ana ya bada kudin ajiya, ya rage hanya game da niyyar su tafi aikin haji, to kuma lokacin aikin hajin bai yi ba sai Allah ya masa rasuwa, to wannan kudi za a karbo shi a sanya shi cikin gado ko ya za a yi da shi? To malamai sun bada fatawa game da wannan bisa dogaro ga wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa mahaifin nan da ya biya wani yanki daga cikin kudin aikin haji, kuma Allah ta'ala bai kai shi lokacin ba, Allah ya karbi rayuwarsa, kamar alƙawari yayi wa Allah ne zai je aikin haji, kamar alƙawari yayi tunda ya bada wani abu domin karfafar niyyarsa da kuma yin alƙawari tsakaninsa da mahallicinsa zai je sauke farin. To malamai suka ce har in ƴaƴan ko kuma dukiyar da shi mamacin ya bari, akwai abin da za a cika ya tabbata kudin aikin hajin ya cika, to wannan shine min babi aula abin da ya kamata su. Idan sun cika ya cika kudin aikin haji a cikin ƴaƴansa, sai a samu wanda ya taba zuwa aikin hajin, sai ya je aikin haji a madadin mahaifinsa. Wannan shine fatawar malamai, musamman irin su Ibn Baz da sauran malamai makamantan waɗannan. In har kuma cikin dukiyar da mamacin ya bari babu abin da za a cika, to ƴaƴan za su yi karo-karo su cika in suna da hali su biya kudin aikin haji. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin haƙƙin mamaci mahaifi idan ya mutu akwai zartar da alƙawarinsa da ya bai cika ba. Kuma sun fassara wannan niyya da ya kaman alƙawari ya yi wa Allah, saboda ka babu hali a zame wannan alƙawari da mahaifi ya yi matuƙar abin bai jila muhala ba. Saboda ku yi haƙuri ku cika kudin aikin haji a samu wanda daga cikin ƴaƴansa magadansa wanda ya taɓa yin aikin haji ya yi masa. Abin da ya sa malamai suka ce wanda ya taɓa aikin haji, domin idan mutum bai taɓa aikin haji ba, idan an tura shi wakilci ne ya yi wa wani aikin haji, to sai ya fara yi wa kansa. Domin ƙa'idar da malamai suke cewa la isara fil qurba, babu fifita kai a cikin neman kusanci zuwa ga Allah. Akwai wani ana ce masa shiyur zuma, sai manzon Allah ya ji wani dan uwansa iya cewa labbaika an shiyur zuma, ya Allah ka amsa shiyur zuma, sai ma'aikin Allah ke cewa waye shiyur zuma kake masa talbiya, sai ke cewa ai wani dan uwana ne ya Rasulullah, sai ce kai kayi wa kanka aikin haji, sai a ban yi ba, sai ke cewa kayi wa kanka sannan kai wa dan uwanka. An bayyana wannan saboda ka wanda bai taba aikin haji ba idan ya je wakilci to kan zai fara yi wa, sannan kuma sai wa wanda ya tura shi wakilci a karo na 2, domin waccan ka'ida ta la isara fil qurba. Saboda ka a takaice dai abinda malamai suka ce su yi kokarin azartar da wani alƙawari na mahaifinsu, tunda ya yi alƙawari kuma bai je ba, Allah ta'ala ya karɓi rayuwarsa. Tambaya ta 2, wata hajiya ce ta turo cewa wai ya halatta ta biya wa mijinta zakka, ya halatta ta biya wa mijinta zakka, an bayyana ya halatta. Manzon Allah ya bada wannan fatawa a lokacin sa. Wata mata sahabiya ta tambayi cewa ya halatta biwa mijinta zakka, yace eh ya halatta, ladan biyu ma Allah zai baki, da ladan kin bada zakka da ladan kuma kin yi zumunci, an fahimci wannan? Ko da zai kara miki abokiyar zama ki bashi, zaki samu lada biyu, amma wannan zai yi wahala ko? Allah ta'ala ya mana jagora, amma bisa babin halacci ya halatta, mace ta biya mijinta zakka ya halatta, amma miji bai halatta bai matar zakka ba, domin matar tana karkashin kulawarsa, duk dawayin ne ta shi ya dauka, duk wanda dawayin ne yasa 100% take karkashin ka, ba za ka bashi zakka ba. Wannan shine abin da malamai suka bada fatawa insha Allah. Allah rahma farkon suratul anfal.
Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum wa athi'u Allaha wa rasulahu.
Suratul Anfal madaniya tana cikin surori yan Madina, sai dai wasu ayoyi kamar da malamai suka faɗa, na ga Malam Abubakar Muhammad Gumi shi ma ya faɗa, Imam al-Bagawi ya faɗa, Imam Abdulrahman Nasir al-Sa'idi shi ma ya faɗa, yace waɗannan ayoyi su ba yan Madina bane. Wa iz yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka, a zuwa ƙarshe duk da ayoyin suna cikin Suratul Anfal amma su din ba yan Madina bane, a Makka aka saukar da su ko bayan hijira aka saukar da su a Madaniya. A galibiyar ayoyin cikin Suratul Madaniya tana da ayoyi guda 76, haka yake a qira'ar Habsu da Warshu 76 aya, tana da kalmomi guda 1631, kalma cikin Suratul Anfal 1631, tana da harufa 5249. Imam al-Bukhari yace an tambayi Abdullahi dan Abbas game da Suratul Anfal, ko ko me ake nufi da al-anfal, yace anfalu al-ganaim shine ganimomi wanda ake samu in an gwabza yaki tsakanin musulmai da kafirai, abinda za su gudu su bari ko a fi ƙarfinsu a rinjaye su a kwaci, to wannan shine al-anfal a wata ruwayar ko a wata fahimta ta malaman. Wa'ansu kuma suna cewa al-fai shine al-anfal, fai'i kuma shine ma'ukiza inda al-mushriki da migayar ita, abinda aka samu a wajen mushrikai ba tare da an yaki ba, ha kawai suka tsorata suka gudu ba a gwabza yaki ba, ko irin dukiyoyinsu za su binne a ƙarƙashin ƙasa rikaz a tono, to waɗannan wa'ansu malaman sun ce shi ake nufi da al-anfal, an fahimta? Amma bisa zahirin magana suna cewa al-ganaim hiya al-anfal, domin ɗan Abbasu iya cikin sahabbai waɗanda suke da fikira sosai da basira wajen fassara ayoyin al-Qur'ani mai girma. Al-anfalu shine ganima, to sahabbai suna tambayar manzon Allah game da wannan. Idan an samu ganima ya za'a yi da ita, domin annabawa da suka zo baya kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idan an samu ganima to wuta koli take, duk abin da aka samu na ganima to za a tara shi a gu ɗaya sai wuta ta zo ta kone shi, ba wanda zai amfani komai ciki. Amma zuwan manzon Allah sai Allah ya halattar wa mu'mini cin ganima, iya cikin abin da Allah ya bambanta shi da annabawan da suka zo bayansa, cikin abubuwa guda shida yake cewa an faddanta ni kan annabawa da wannan abubuwa guda shida din, akwai halatta ganima gare shi da al'ummarsa gaba ɗaya. To suna tambaya idan an samu ganima ya za'a yi da ita, kafin nan akwai Sa'id bin Jubair yace qultu li ibn Abbas suratul anfal. Sa'id bin Jubair yake cewa na tambayi Abdullahi dan Abbas game da suratul anfal, sai yake cewa nazalat fi badri, suratul anfal ta sauka a yakin Badar, yakin da aka yi shekara biyu bayan hijira, bayan manzon Allah ya dawo garin Madina shekara biyu aka yi Badar, kuma Badar ba wai da niyyar yaki aka fita ba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji labarin mutanen Makka sun zo sun wuce sun tafi Sham daga Madina, ya ji labarin kuma dawowarsu, sai ya ce wa sahabbai irin kwacen da aka yi wa masu rauni a cikin sahabbai a Makka to su je su kwato kayan su a gun kafirin nan an fahimta wannan shine niyyar fitar manzon Allah da wa'ansu daga cikin sahabbai aje irin abin da suke wa muminai masu rauni kwace a gari Makka to aje a kwato wannan kayan a gun su musulmai su rike kayan su wannan shine asalin ko sanadiyar fita he kuma Allah ya kaddara abin da ya kaddara na yakin Badr yasa duk wanda bai je Badr ba a zargin sa da munafirci don ba a helanta ba a ce a zo a fita yaki ba haka manzon Allah ya samu sahabbai ya kusa kusa ya ce ku zo mu fita fitar kuma sai Allah ya kaddara abin da ya kaddara kuma Badr duk wanda ya halarci Badr iya da falala domin manzon Allah ya cewa ka annallaha ya tsariya ala ashabi Badr fa qala imalu ma shi'tum kad kafara Allahu lakum Allah yake cewa ƴan Badr ku aikata duk abin da kuke so domin Allah ta'ala ya muku gafara akwai wani sahabi a wata rana sai manzon Allah ya faɗi zai fi za a fita yaki to wannan sahabin sai ya ji gunda za a fita yaki wajen garin za a yi inda ya baro ana ce masa hatin bin balta sai ya rubuta wasiƙa sai ya biya wata mata idan ta je ta kai wa ƴan uwansa su yi ƙoƙarin su bar wannan gari domin manzon Allah zai zo ya ƙi su shi ya yi haka ba da niyyar munafirci ba domin ƴan uwansa su tsira wannan mata sai ta kaɓe wannan takarda sai ta kitse a cikin gashin kanta sai ta bi da ita to sai Allah ya yi wa manzon Allah wahayi ga abin da yake faruwa hatim ya faɗi inda za ka je yaƙi a rubuta wasiƙa za a kai an biya wata mata manzon Allah ta yi sirri na Ali radiyallahu anhu da wasu sahabbai su je su kafo wannan takarda suna zuwa ta ce ita ba wata takarda a gunta ce manzon Allah ne ya ce ki ba wata ce ba wata takarda sai da Ali ya ce wala tunda girma da arziki ki ba mu tunda mun san abin da manzon Allah ya faɗa gaskiya ne ko farɗe yake za mu yi sai mun ɗauko wannan takardar mun kai masa sannan ta kunce gashin kanta ɗauko wannan takarda ta basu aka kawo manzon Allah ya ce sai ya kirawo hatim ya ce me yasa yayi haka to a daidai lokacin sai Umar dan kadai kice da ali adribu uluka ya rasulullah manzon Allah kiyare ne fille mai kai domin akwai alamar munafurci ta zare shi sai yake cewa a kiyare shi ai ya halice Badar kuma Allah ta'ala ya masa gafa an fahimci wannan saboda kai zuwa yakin Badar wani wata kambe ne na daraja ko sabai shi yasa yake cewa al-Badri wana al-Badri domin halatta yakin Badar martaba ce daraja ce kima ce a gun sabai to ita anfal ta sauka a yakin Badar kamar yadda shi Abdullahi dan Abbasu Allah ta'ala ya kare yadda da shi ya faɗa an fahimta to idan an samu ganima sahabbai ne suke tambayar manzon Allah ya zai da ita hine yas'alunaka anil anfal siga ta zo da fi'ili mudari yas'alunaka ba a ce sa'alnaka ba domin an ce an yi tikirarin tambaye ne ba sau ɗaya ba sau biyu ba yawan maimaita tambayar yasa aka yi ibara da fi'ili mudari kamar a yanzu ma tambayar ake bi kasrati mas'alatihim an zalik domin yawan tambaye su game da wannan ganimar ya za a yi ya rasulullah ya za a yi shi kuma manzon Allah ya shiru yake jiran umarni daga Allah sai Allah ta'ala ya sauko da aya ya sauko da amsa da kansa ya ce qulil anfalu lillahi wa rasul ita wannan ganima in an same ta to tana ga Allah ga manzon Allah duk abin da manzon Allah ya yi to shine daidai in ma duke iba ya bai mutum ɗaya haka za a yi samina wa amana to wannan shine amsar da Allah ya bayar game da ganima duk abin da manzon Allah ya faɗa duk abin da manzon Allah ya yi to ba mai cewa me yasa ka yi haka akwai wani yaƙi da aka fita sai manzon Allah ya fifita wa'ansu sahabbai akan mutanen Madina a ibara kuma a ba wa'ansu a nemi a ba wa'ansu mutanen Madina kuma ba ba su komai ba sai wa'ansu ke dan gunaguni haka ya za a yi ga ai haka ya za a yi ai haka sai manzon Allah ya tara mutanen Madina gaba daya yake cewa ku yanzu mutanen Madina ba za ku yadda ba a ce mutane sun tafi da ganima gidajensu ko kuma kun dawo gidanku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi da a ce za a rabu kowa ya kama dajinsa ya kama hanyarsa ga mutane ga muhajiruna ga ansar ga ƴan ina ne yace wallahi tawagar mutanen Madina zai shiga yace laulal hijra lakana min ahli al-ansar yace ba dan hijira ba da ni dan Madina ne yace ya ku mutanen Madina dukkan mutane kamar babbar riga ce ko gani ko kuma kure yan cikin ma'ana kun fi kowa kusanci da ni haka manzon Allah ya fada suka dinga kuka suke cewa manzon Allah mun yadda da abin da kai mun yadda da abin da kai domin fassarar qulil anfalu lillahi wa rasul kuma wannan ƙara fito da martabar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da sallama masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi dama yayi duk abin da yake so da wannan ganima da aka samu shi yasa akwai wani kafiri ma da manzon Allah ya bashi raguma 100 a ganima a lokacin mai musulunta ba yazo ya huce sai manzon Allah ya ce ku kirawo shi yace mun ga kana kallon kayan mu ko kana so sai yake ce an kun bani ina so mana sai manzon Allah ya ce ya kirga mai raguma 100 a bashi yake ce manzon Allah kafiri ne bai musulunta yace ku bashi deje ya sawa mutanen sai ce ya kauma aslim ya ku mutane na ku zo ku musulunta ni na riga na mai kauya na zo daga wajen mutumin da yake kyauta baya tsoron talauci ashe shi talauci ne sai kafircin ashe saboda haka akwai wanda suka kaucewa hanya saboda talauci a galabiya waɗannan masu zazzabo da wandan da masu wannan tara gashi a kadin da za su amfani shi abubuwa wa an so an san da basu ne za su dawo hanya a dauna wayin mutun na karatu a bashi abinci a bashi sirra wala zai dawo hanya ba ma ke sawo ma'adacin qur'ani a cikin su to amma wani lokacin abincin da zai ci ma ba shi da shi ko mun da zai wanke bawo ba sana'a ba karatu ba aiki sai zama dan kalare ya zama fitina cikin al'umma saboda ka wa'ansu bujirewarsu akwai matsala ta talauci idan an samu wata kungiya ko wata mu'assisa wata foundation mai karfi to ana sacin a nemo wanda ba su dulmiye da yawa ba sai a ceto rayuwarsu domin wata rana Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ya taba zuwa ya siyawa wa'ansu zauna gari banza katin caca da irin abin da ake shimfidawa a icacin nan Shaykhul Islam ya siya musu ake tambaye sa me yasa ya haka sai yake cewa lokacin da suke zaune cikin gari to sun zama masu kashe mutane ne suna fashi da makami suna kisa mutane sai je ya same su ya zauna da su yace wanda Allah yana so su fada masa me dalilin da yasa suke wannan kashe-kashe kowa ya fada dalilin sa sai yace to yanzu kun yi alƙawarin za ku daina suka ce sun yi alƙawari amma abu ɗaya ne ba za su daina ba cace ba za su daina ba amma za su bar cikin gari su tafi jeji in sun wuni dare yayi su dawo gari yace kun mun alƙawarin wannan yace eh suka ce eh sai ya siya musu abin caca da abin shimfidawa suka tafi jeji suna yi suka bar cikin gari aka daina kisan kai aka daina fashi da makami da sauransu iyadin su lokaci ba a kai watanni ba sai da suka zawo ɗaliban su almajirai masu ilimi amma da ya kyale su ba ya ce ai mutanen banza ne yan isga ne kar a kula da su da sun zama guba a cikin al'umma saboda ka malamai suna da salon da'awa kala-kala nau'i to wancan kafiri sai manzon Allah ya bashi raƙuma sai ya daye musulunta har ma yake kiran yan uwansa zo su musulunta Malam Abubakar Muhammad Gumi Allah ta'ala ya masa rahama yake cewa abinda sura take koyarwa at-tarbiyatu al-harbiyya tarbiya mafi wahala tarbiya a wajen fita yake a ka san guncin in ka shiga da kyar ka fito amma idan manzon Allah ya ce ka yi sai ka shiga akwai lokacin da aka zo gazgazo ta Ahzab an kiyaye garin Madina kafirai sun yi wa garin Madina kuri suna neman samu da masu yiwo manzon Allah da sahabbai sun taru tsoro ya kama su da yawa sai manzon Allah ya ce wa zai je jiwo min sirrin waɗancan kafiran falahul janna ni kuma na mai alƙawarin zan bashi aljanna ka duba ƙaunar aljanna irin ta sahabbai amma ba wanda ya ci gani domin zuciyarsu ta yi kusa ta fito domin tsoro wa balagatul qulubul hanajir wa tazunnuna billahi zununa tsoro ya kama su ka duba sahabbai ba a lokacin yace ina Sa'ad bin Abi Waqqas sai je manzo Allah gane sai jigga jiyo mana dole sai tafi da ya ce ba zai je ba to ya zama kafiri to wannan ne hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin al'umma in dai manzon Allah ya foitin naka ya ce wala je ka to ko wuta yace ka fada shine ka'idar bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gummi imani an fahimci wannan Sa'ad ya je ya jiyo kullakullan su da makircin su da abin da suke kullaye zo ya fada wa manzon Allah yace manzon Allah naji kaza kuma ga abin da suke shiri to manzon Allah yace to mun ji kai kuma na mu alƙawarin aljanna gobe alƙiyama sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace tarbiya harbiya ku koyi bi da biyayya a wajen komandan yaki duk abin da aka ce ayi ayi idan yace nan za a yi nan za a yi kuma matsalar da aka samu a Uhud wannan matsala ce tarbiya harbiya manzon Allah yace ku zauna akan wannan dutsen Jabal Ruma kar ku sauko ko kun ga ana kace-kace da nama mu kar ku sauko to da sai ga an kora kafirai a karan farko ana ta daukan ganima sai wa an suka ce to ai abinda manzon Allah ya dora mu akan wannan zama saboda yaki ne saboda ka yaki ya tafi mu mu sauka mana yace a'a Abdullahi bin Jubair shine komandan su akan dutsen yace kar mu sauka yace ni dai ba zan sauka ba da hidawa su mutane ba su bugo ba suka sauka sauran mutane 40 suka sauko ya zauna da waɗannan ayi kafiran dama wannan shine matsalar su da sai ga sun sauko da kan dutsen suka zagayo ta baya suka tinsa su waɗancan kuma suka yiwo baya su ma aka samu musulmai a tsaki aka dinga kashe mutane wajen sahabi 70 mahajirin Qur'ani aka kashe a wannan yakin domin abinda manzon Allah ya dora su aka sun yi gaggawa sun bar wannan go a fahimta to saboda ka tarbiya harbiya duk abinda manzon Allah ya ce ayi to babu musu babu jayya haka mallam Abubakar Mamugu ya ce allati zaharat aka ba'adu al-ghazwat wanda wannan tarbiya din tana zuwa karshen kowane irin yaki nazalat fi ghazwati badr mallam ya ce wannan sura ta sauka yakin badar fatadammanat al-kathir min at-tashri'at al-harbiya ita suran ta zo da yawa daga cikin shari'o'in yaki wal isharat al-ilahiyya da kuma nuni na Allah subhanahu wa ta'ala allati yajibu alal mu'minina ittiba'iha wanda ya zama wajibi mu'minai su bi irin abin da Allah ta'ala yake son su bi a kitaluhum li a'da'illah dole su bi irin tsarin da Allah ya ce su yaki makiya Allah wa nazalat a watanawalat janiban min nizami sal wal ard kuma surar ta tabo wani bangare na cikin sulhu wa in janahu lisalmi fa janaha la cikin suratul tauba ta tabo wani bangare in za a yi sulhu a yi sulhu in za a yi yaki a yi yaki wa nizamul ganaim da kuma tsarin ganima ya za'i da ita wal usra ko wal asara da babun nan bursunin yaki ya za'i da su wa nizam al ma'ahadat da bayani kan alƙawura da aka yi tsakanin kafirai da masu imani wal mawathiq da alƙawura wa nizamun nasr wal hazima da magana kan nasara da Allah zai yi masu imani da rinjaya kuma wa wajibatul mujahidin fi a'da fi ida'i wal isti'dad da kuma wajibi kan mujahidai mayaka wajen tanaji da tattiri da zasu yi summa tarakkal amru ba'da zalika lillah sannan bai sun yi kimtsi sun yi shiri sannan kuma sai su baro Allah subhanahu wataala waman nasru illa min indillahi al-azizul hakim ita nasara tana daga Allah al-azizul hakim mabwayi ku min kima kama ta'arradat as-sura lid'awa al-mushrikin kamar inda sura take magana kan kiran mushrikai lintiha min ma'awa al-islamiyya domin zo su bi kira na musulunci wa iza'ihim bil qitali wat tahdhir idan sun ki musulunta kuma a cutar da su wajen yakan su da daure su min al munafiqin su da munafikai wa darabul masl bi ummil madiya ita sura tana buga misali kan al'ummomin da suka gabata allati harabat rusulullah wanda suka yaki annabawan Allah wa lam yashkuru ni'matallah kuma su gode wa ni'mar Allah ba nasalat ba'da an tammat ghazwatul badr al kubra mala yace surar ta sauka bayan an kammala yakin badar babba allati farraqa bayna al haqqi wal batil wanda yakin badar ya san ararabi tsakanin gaskiya da ƙarya wa bayna al islami wal kufr tsakanin musulunci da kafirci wa ja'alat al islami dawla mustaqilla kuma yakin badar shine ya sanya musulunci ya samu dawla mai tsayuwa da kafarta yakin badar shi ya samu yanci amma kafin badar musulmai ba su da yanci a kinayatiha wa nizamiha wa sultaniha musulmi ya samu nizami da tsari da kuma gwamnati irin ta musulunci mimma ya kalifu wa anzima al-alam qablaha aw ba'daha da irin abin da ya saba gwamnatoci da su zo kafin ta da bayan ta faqat bati suratul karima bi bayani al-wilaya al-kamila bainal mu'minin ita surar ta cika da bayanin wilaya meka al'amura na mu'mini zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa annahu mahama tana'at diyarihim waqtalafat ajnasihim fa hum umma wahida duk inda kun zaman su ya bambanta da kabilar su da launin fatar su da yaran su to inda musulmai ne su to al'umma ce guda daya inna hazi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budu
ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budu
Allah yace inna hadhihi ummatukum wannan al'umma ta musulunci ita ce al'ummarku kuma ummatan wahida al'umma ce guda daya Allah ku dai ne abin bautarku manzon ku dai ne abin bi a gare ku alqur'anin ku dai ne kundin tsarin mulkin ku alqibla ku dai ce Makka da Madina an fahimta jagorancin ku dai ne littafin ku dai ne sunnar ku dai ce haka Allah ya maimaita wannan har gurabe guda biyu a Qur'ani inna hadhihi ummatukum ummatan wahida al'umma ce guda ɗaya tun kulalliya tunda a can baya ce ku yi ruko da alqur'ani kar ku raraba tunda an riga an faɗi wancan da farko to kamar an ji wa'azin an rike din to sai Allah ya ce al'umma ce guda ɗaya kada wani abu ya zo ya dadda tsakanku kada wani abu ya zo ya raraba tsakaninku sai ku zamto taron tsuntsiya ne ba shara Allah ta'ala ke cewa kar ku yi jayayya wala tanazu fatabshalu fatazabariku Allah ce wa ti Allah wa rasuluhu ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzon Allah da'a wala tanazu kar ku yi jayayya idan kun yi jayayya fa tabshalu za ku daidaice wa tazhabarihukum rihukum ay quwwatukum karshen ku zai kushe di yawan ku ba ku da karfi kamar irin abin da yake dawo mu a wannan kasar kenan mu ne 75% kamar ma yanda masu lissafi suke bayarwa musulmai su ne kai 75 ko fiye da haka a wannan kasar to amma yawan nawa mai amfana mana karfin nawa mai amfana mana muna ji muna gani ana yi wa yan uwan mu yan kasuwa fatake ta'addanci a kudancin kasar nan a kone musu motoci a sace musu dukiya a kashe su kuma a zauna haka kaga yawan mu bai amfani ba kenan jayayya tsakanin mu da jifan junan mu da miyagun maganganu da rashin hadin kai to ya ja mana karfin mu ya ragu wala tanazu fa tabshalu wa tazabarihukum karfin ku sai ya gushe Allah ya ce wasbiru inna Allaha ma'a sabirin to ita sura tana magana game da wilaya da mekawa Allah al'amari kuma tana nuna cewa dukkan mu'minai a dunkule kuke karkashin umbrella guda daya al'umma ce guda daya manzon ku daya littafin ku daya magwamnan ku daya kama anna limitul kufru aidan milla wahida kamar yadda kafirci shi ma tsari ne guda daya wa baina alkafirina wilayati qa'ima ala usasil baghi wa dalal kuma su kafirai duk inda suke sun yi alkawari sun sa hannu an yi stamp akan sai sun zalunci masu imani da sabatar da su alkufru billa wahida in ba su yi wannan ba to ba su samu dama ba ne ayoyin alkur'ani sun bayyana wannan a gurabe da yawa burin su su kawar da ku daga hanyar manzon Allah su cusa muku rashin son sa su cusa muku shibohi da yawa a ƙarƙashin biyayya da Allah ya ce ku yi wa wannan manzon su rage muku karkashin son sa da bada rayuwa da dukiya a madadin sa to wannan aikin suke tun daga farko har ƙarshe haka suke su batar da ku su dora ku kan bata samu ku shibohi wa annahu la wilaya bainal mu'mini wal kafir sai mali ce babu jubuntar al'amari tsakanin mu'mini da kafiri zama daya makota ne kasuwa ce duk ku yi amma zancen daukan sirrinka da amanar sa karka bashi domin Allah ya ce bashi da amana bi san ta ba duk yanda kuke da sai ya ci amanar ka ga abin da ya faru kan sardauna ga tarihin sa na rubuce ana kai an hada baki da yaron sa kafiri aka je aka yi shi ga yadda ta bawa balewa ga sauran dukkan wasu manya manya an samu hadin baki da wa'ansu wanda daga cikin ba musulmi an jani musta'adanci an kace su da yawa saboda duk yanda kuke da shi karka bashi amana kar ya san shigar kare sa fitar ka kar ya san wani suru naka yaron ka ne dan aikin ka ne duk wannan ba matsala bace amma kar ke dai san amanar ka domin Allah ya ce la yarqubuna fi mu'minin illa wala zimma
la yarqubuna fi mu'minin illa wala zimma wa ulaika humul muhtadun
Allah ce ba su iya kiyayewa ga masu imani illan wata dangantaka wa lazima ko alƙawari duk dangantakar ku da shi da duk alƙawarin da kuke to Allah ce ba ya kiyayewa nassin alƙur'ani cikin suratul tauba ba sa kiyaye dangantaka ba sa kiyaye alƙawari Allah ya ce wa ulai kaumul mu'tadu sune yan ta'adda sune yan ta'adda nan ba dai inji Allah subhanahu wataala an fahimci wannan to ba jibintar al'amari tsakanin mu'min da kafiri yas'alunaka 'anil anfal Allah ya ce suna tambayar ka game da ganima ulil anfalu lillahi war rasul ganima tana nan mallakin Allah ce ko mallakin manzon Allah ce fattaqullah Allah ya ce ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin sa wa aslihu zata bainakum ku gyara abin da ya baci dake tsakanin ku ku gyara za a samu sabani amma sabanin kare haifar da gaba za a samu bambancin ra'ayi kare haifar da gaba za a samu neman abu ɗaya ga mutane biyu uku ɗaya ya samu to haka Allah ya kaddara kare haifar da gaba duk abin da zai kawo mu shajara don munafasa to Allah ya ce ku yi kokarin ture shi kar ya dasa muku gaba da ƙiyayya a junanku shine ma'anar fattaqullaha wa aslihu zata bainakum ku ji tsoron Allah ku kiyaye dukkan wani abu da ya ɓaci ku gyara shi ku yi sulhu a junanku idan kun fahimci wane da wane akwai matsala ku je ku sulhunta su ku gyara wannan tsakanin kar a sake wata yaga ta bayyana a tsakanin masu imani illa ce wanda za a shigo ta kuma a muku ta'adi ku dunkule kamar yadda Allah yake kiran mu a gurabe da yawa ku dunkule karkashin alqur'ani da sunnar manzon Allah duk inda aka samu sabani ayi kokarin a gyara abin tana fattaqullaha wa aslihu zata bainakum malike cewa ittaqullaha fi umuriku a cikin al'amuranku duka ku tsorace Allah wa aslihu fi ma bainakum ku gyara abin da ke tsakaninku wala tazalamu kar ku yi zalunci wala takhasamu kar ku yi kusuma wani da wani a dinga irkiro abin da zai hana zaman lafiya a dinga tada fitintunu wala tashajaru kar ku yi mushajara fito na fito ko bayyana gaba da adawa da daga makami duk wannan Allah ta'ala ya hana mu wannan faman atakumullahu alhuda wal ilm khairun mimma iktasamuna bihi bisababihi abinda Allah ya kawo muku na takawa da shiriya da tsoron Allah to yafi dukkan wani abu da kuke gaba a kansa dukkan wani abu ba dukiya ce shine dai babban bala'in da ake fara a kansa da mukami da kujeran mulki to shiriya daga Allah a fahimta da ilimi na addini to yafi wannan gaba da alkhairi ga abinda annabi Sulaiman yake fada game da Bilqis fama atani Allahu khairum mimma ataku abinda Allah ya bamu na ilimin addini da wahayi da tauhidi yafi duk abinda Allah ya baki na mulki da dukiya a fahimci wannan so da kai ma dalibin ilimi da musulmi mai imani Allah ya fahimtar da kai addini ya baka ilimin addini ya baka alqur'ani to ba wani abu da zai sa ku yi gaba da wani me yake kuma kai da kake sa ran Allah zai baka aljanna akwai dukiyar da ta isa ta sai aljanna a lahira akwai kujeran da ta isa kawo aljanna dalilinta in dai ba abi Allah an yi adalci a kanta ba ai babu kai kuma kujerar ka aljanna kake sa ran Allah zai baka tunda ma'aikin Allah ya ce al-ulama warthul anbiya malaman addini masu kira zuwa ga sunna kan gaskiya magadan annabawa ne annabawa suna aljanna malaman addini na sunna suna aljanna tunda manzon Allah ya ce mu'azu bin jabal hine zai jagoranci malamai na Allah malamai na gaskiya zuwa aljanna Allah ta'ala ya samu da cikin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya dora mana wajibi mu bishi mai da'a wajibi mu bishi mu masa da'a da za mu bada rayuwar mu da abin da muka mallaka a kansa shine daidai kar ku yadda aiwa manzon Allah batunci rayuwarku tana nan ku kwana lafiya wannan imaninku bai cika ba duk inda aka taba da janabi manzon Allah ku nuna baku ba isa ba ku dau mataki ko da ranku zai fita wannan shine imani kuma haka Allah yake kiran masu imani su kasance Allah ta'ala ya ce wa atiu Allah wa rasulahu ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a fima yajri bainakum min umuri ddin wal mu'amala cikin abin da yake gudana tsakaninku na al'amuran addini da mu'amala akwai hadisin Anas dan Malik Allah ta'ala ya kara da Anas ya hada mu da shi cikin aljannatul firdaus yake cewa bainama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalis wata rana muna zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam izra'ainahu dahika sai muga manzon Allah yana dariya hatta badat sanayahu, har nan haƙoransa tara ma haƙoran suke bayyana. Faqala Amr, sai wani sahabi yana ce masa Amr, yake cewa manzon Allah me yasa ka dariya? Bi abi wa ummi, fansar ka mahaifina da mahaifiyata ya Rasulullah, menene ya baka dariya? Faqala, sai manzon Allah yace rajulani jathiyan min ummati bayna yaday al-aziz bayna yaday rabbil izza tabaraka wa ta'ala, yace wa ansu mutane guda biyu cikin al'ummata suna nan a durkushe a gaban Allah a gobe kiyama, daya ya kai daya kara, sun durkusa suna jiran hukunci daga Allah subhanahu wa ta'ala. Dayan yace faqala ahaduhuma, dayan yace ya rab khuz mazlamati min akhi, Allah dan uwana a duniya ya zalunci ni, Allah kwato min zalunci na ka bani. Haka dayan ya kai dan uwansa kara. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah sai ce ai da akaka mazlamataka, kai ka biwa dan uwanka abin da ka zalunci shi. Faqala ya rab, sai ke cewa ya ubangiji, ma min shay min hasanati, babu wani abu daga cikin kyawun aiki na gaba ɗaya sun kare. Allah na yadda na zalunci amma babu abin da zan biya shi, babu. Faqala, sai shi wancan da yake kara yace ya rab fal yahmil minni min awzari, ya Allah nima ina da zunubi tunda bashi da ladan da zai biya ne dauka min zunubai na nima, araba ni da wannan musiba. Faqala wa fadad ayna rasulillah, manzon Allah da yazo wannan gabar sai manzon Allah yake kuka, sai hawaye yake fita daga idansa domin ga ɗaya daga cikin al'ummarsa an kai shi gaban Allah ƙara, ana biyansa bashi ya rasa abin da zai biya bashi, kuma ana nemo a ɗauko zunubin wancin alabta masa. Manzon Allah yake kuka. Summa qala inna zalika li yawmin azim, sai manzon Allah ya ce wannan abin zai faru a wani yini mai girma, shine ranar alkiyama. Yawma tahtaju an-nasu ila man yatahammal minhum min awzarihim, ran da mutane suke bukatar wa zai tiya su dako, wa zai tiya su daukan kayan su na zunubi. An fahimta? Faqala Allahu tabaaraka wa ta'ala li dhalim, manzon Allah yake cewa sai Allah ya ce wancan mai neman haƙƙin nasa, irfa abasaraka, yace daga idonka, fanzur fil janan, ka duba a sasannin sama. Sai shi mai kai ƙaran ya daga ido, farafa'a ra'asahu faqala rabbi ay mada'in min fidda wa qusur min zahab, sai ke cewa Allah na gano gida da bene da fada na zinariya da azurfa. An gane ko? Sai ke cewa Allah wannan wanda ya cika da lu'lu'i da kayan adon gidan aljanna, sai ke cewa li ayyi nabiyyin haza, wannan gidan na wani annabi ne, li ayyi sadiqin haza, wannan gidan na wani siddiqi ne, li ayyi shahidin haza, wannan gidan na wani shahidi ne. Qala, sai Allah ta'ala ya ce wancan wanda ya kai kara, liman udiya saman, wannan gida iya ga wanda ya bada farashin gida, gida ne a kasuwa, wanda ya bada farashi shi zai mallaki shi. Qala rabbi wa ma yamliku zalika, sai ke cewa ya ubangiji waye mallaki farashin wannan gida, waye sai biya shi? Sai ke cewa anta tamlikuhu, kai ma ka mallaki farashin gida. Sai ya cewa maza ya rabbi, ta yaya ya Allah? Sai ke cewa tafu wannan hakika, wannan da ya kawo shi karan gaba na ka yafe masa, shine sadakin wannan gida, shine farashin wannan gidan, ka yafe masa. Sai ke cewa Allah na yafe masa, da yace ya rab qad afauta an, na yafe masa ya Allah. Qala Allah tabaaraka wa ta'ala, sai Allah ya ce khuz bi yadi akika, kama hannun dan uwanka da kai shi kara, fa adkalahu aljanna, kuje ku yi ga aljanna gaba da kai da shi. To a wannan sai manzon Allah yake dariya, har haƙoransa suka fita, an kai kara da wanda aka kai karan da wanda ya kai karan, sai Allah ta'ala ya ba su aljanna. Sanadiyar mi al'afu, yafiya, duk inda aka ce wani ka yafi ka yafi, manzon Allah har rantsuwa yayi yace wallahi din me yafiya danni, ni kuma na yi alƙawarin daga darajarsa. In dai za ka yafe, to kai kuma kullum kana sama Allah iya daga darajarka. Manzon Allah bai taɓa intiƙami ba, bai taɓa mai da martani ba, bai taɓa yin wani abu dan an masa rama, bai taɓa yi ba. Walakin ya afu waisfa, haka nan Aisha ta ce manzon Allah mu'amalarsa yafiya da afuwa, da ɗauke kai da kan laifi. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa summa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fattaqullaha wa aslihu zata bainakum, ku ji tsoron Allah ku gyara abin da ke tsakaninku fa inna Allah yaslihu bainal mu'minin yawmal qiyama domin Allah iya gyara abin da ya baci tsakanin masu iman ne ranar kiyama idan ka yafi Allah zai yafe ma idan kai afuwa Allah zai ma afuwa idan ka kauda kai Allah zai kawar ma da kai an fahimci wannan amma karkace duk abin da aka min sai na rama wannan ba sufur mai imani bace wannan sufur yahudawa ce wanda ba musulmai ba ana so ka siffantu da afuwa da yafiya da rangwame kai ma sai Allah ta'ala yayi ma na mu ayata gama da
innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat 'alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun
Allah ta'ala ke cewa innamal mu'minun abin sani dai su masu imani innama sun ce litahassu domin kebance ko iyakance iya masu imani su kadai ne za su ribanta da abin da Allah ya faɗa karkashin wannan aya innamal mu'minuna al-kamilun al-iman wanda suke da imani cikakke su ne allazina idza zukirallahu idan an tunatar da su Allah ai wa'idan an tunatar da su wuta da kamu na Allah da uqubarsa wajilat qulubuhum ai khafat qulubuhum zukatan za su karaya zukatan za su tsora za su girgiza duk mai saban Allah inda iya da imani ana tunatar da shi Allah abin da ya kamata a fara ganin alama kenan ya tsorata ya kama bari da rawa domin an tunatar da shi azaban Allah kuma azaban Allah nan gaskiya ce tana nan kan ma saban sa matakar ba su tuba gobe alkiyama an fahimci wannan amma duk wanda yayi nitso cikin saban Allah ai ta karanta masa alqur'ani da sunnonin manzon Allah baya ko in kula to wannan akwai alamar rashin imani kuma ajiye masa karshen rayuwarsa mai imani a duk abin da yake mara kyau na saban Allah na kaucewa hanya to ana ce mai qala Allahu qala rasul to zai takawa kansa burki Allah ta'ala yana cewa inna ma kana qaulul mu'mini idza du'a ila Allahi wa rasuli
inna ma kana qaulul mu'mini idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
الله تعالى ke cewa su masu imani idan an kira su zuwa ga Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to za ce samina wa ba'na mun ji mun bi duk masu imani wannan shine identity nasu duk inda aka karanta ma aya aka karanta ma hadisi to zaka taka wa kanka burki idan nayi ne zaka yi idan na bari ne zaka bari to wani shine alamar mai imani Allah yace idan an tunatar da su Allah wajilat qulubuhum zukatan za su girgiza wa iza tuliyat alaihim ayatu idan an karanta musu ayoyin Allah zadatum imana zai kara musu imani a ce ba inda ake samun karin imani sai gunda ake karanta alqur'ani a nan imani yake karuwa domin zaka ji abin da zai ma allura wajen kaimi wajen aikata alkhairi zaka ji abin da zai tsoratar da kai wajen barin aikin shari in har kana zuwa gunda yake karanta alqur'ani kana zuwa da kyakkyawan niyya to akwai alamar Allah zai kara ma imani in an tunatar da su an karantar da su ayoyin Allah sai Allah ce zadatum imanan karanta musu ayoyin Allah da tilawan alqur'ani iya ƙara musu imani ai nuziduhum imana Allah ce za mu ƙara musu imani wa tasdiqa da gaskatawa fa nafsu tasdiq taqabbalu alquwwa lil farqi allazi ta'rifu baina maqama alayhi dalil wahid malik ce cewa alamar imani da gaskatawa shine ka rike irin abin da nassi ya tabbatar wajen ko kana so ku baka so da gudun abin da nassi bai tabbatar ba wanda ba shi da dalili wannan shine alamar imani kuma wa ala rabbihim yatawakkalun karanta alqur'ani da tilawansa da fahimtar ayoyinsa iya karawa mai yin tawakkali
ay sika lillahi la bighairi ya zama to kana da dogaro ga Allah ba da wani Allah ba dogaran ka ya tabbata ga Allah subhanahu wata'ala shi kadai ba za ka dogara ga wani ba akwai Amr bin Habib wa kana lahu suhba iya da abokai yace inna lil imani ziyadatun wa nuqsana yace ya ku abokai na ku sani imani iya karuwa kuma iya raguwa he suka ce fa ma ziyadatahu me abin da zai kara imani kale yace iza zakarna Allahu azza wa jalla idan mun ci gaba da ambaton Allah mai girma da buwaya karatun alqur'ani da abin da ya kama da wannan wa hamadnahu muna godewa Allah fa zalika ziyadatahu to da wannan imani yake karuwa karatun alqur'ani ambaton Allah da shari'a ta tabbatar da shi an fahimci wannan da yawan godewa Allah to wannan iya kara imani wa iza sahawna wa ghafalna idan mun rafkana mun gafala da karatun alqur'ani da ambaton Allah to fa zalika nuqsanihi to haka shine ke rage imani duk mutumin da yafi ka kusa da alqur'ani ana sarin yafi ka kusa da imani duk mutumin da yayi nesa da alqur'ani to yayi nesa da imani wa kataba Umar bin Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz Allah ta'ala ya masa rahama ya rubuta wasika ila Adi bin Adi inna lil imani fara'id Umar bin Abdul Aziz ke cewa a haqiqa imani iya da farillai iya da sharadai iya da dokoki a fahimta iya da sunnoni famanista kamalaha duk wanda ya cika waɗannan ka'idojin istakmalal iman to imanin sai ya cika wa man lam yastakmilaha duk wanda bai cika waɗannan ba lam yastakmilul iman imanin sai bai cika ba Umar bin Abdul Aziz shine ake ce masa khamisul khulafa ana masa kirari da wannan kamar shine cikon na biyar cikin khalifofi domin irin adalcin da ya gudanar a mulkin sa akwai lokacin sa da musulunci ya samu wata ganima musulunci ya samu dukiya mai yawa bayan araba an talakawa mabukata an babban su sai ya nada kwamiti yace ku je ku gano rumbun ajiye makamai na musulmai da me da me ake bukata a karo a kara tsare gida aka rubuta abin da ake bukata na makamai aka karo aka aji yace aje a duba aka ce ai dukiya ta yi saura ya khalifa yace aje a duba makaranti me suke bukata da halka halka ta qur'ani me yake bukata nan ma aka je aka magance matsalar sai yace aje a duba masu rauni daga cikin masu imani musakai guragu masu larura ta musamman su ma a taimake su duk aka yi wannan yace aje a duba labarai ta musulunci me yake bukata na kayan karatu a kai duk fa a ganima aka samu ake wannan bayan an yi sai aka ce mai akwai sauran kudi sai yace ce aje a duba gwagware mata da maza an gane kaga ustazai sun fara ce Allahu akbar duk wanda suke bukatar aure babu kudi sai yace a kawo mun litsin za a aurar da su Umar bin Abdul Aziz ya fara aurar da gwagware da kudin gwamnati shi ya fara yi a lokacin sa aka kirga mata gwagware maza gwagware samari da tazurai da marasa duk dai a kawo list ai tantance ice cream ya dinga daukan sadaki da kayan aure cikin baitul mali akai bayan nan sai ya ce aje a bude aje a siyo abinci a zo a cibge shi saboda talakawa aka ce akwai sauran kudi yace to ku je ku sai abinci a kaiwa da babbi a jijis shine adalcin Umar bin Abdul Aziz haddaba a jiji ta sanya adalci shine a lokacin za ga kare da kuliya suna cin abinci a kuci daya da kuliya da bira suna cin abinci a kuci daya kowa bai san kowa abincin kowa bane to amma yanzu mutanen ma ake cinyewa ba amma zance an fahimci wannan adalci iya sa a zauna lafiya abinda kake tsoron sa iya cutarwa wallahi adalci iya sa ya zama abokin zama mutumin kirki duk abin da ya rikice aka rasa ina ne gabas a wasu guraben rashin adalci ne take wannan rawar amma ai adalci akwai wani kafiri ya taho daga Rome Italy yace iya jin labarin Umar din nan wannan Umar din nan musulmai waye shi ne watar yin kokari tun daga Italy ta hu Madina yazo yace ina amirul mu'minin ina Umar yake yace yanzu ya gida yayin zai fito daga gida ya zagaya baya ka zagaya zaka same shi yaje samu Umar bin Khattab a karkashin bishiya a bayan gari a Madina a kwance shi kadai ba order ba security ba waye duk shi kadai yace kai ne Umar yace ni ne Umar yace kuma kai baccin ka domin kai adalci ba abin da zai same ka arni ne yake faɗa masa wannan ba kwanta yi bacci ba wanda ka cuta kai ba wanda zai cuce ka in kana son zaman lafiya kai adalci idan kana son kwanciyar hankali kai adalci idan kana son security daga Allah kai adalci ba wanda zai cuce ka Allah ta'ala ya taimake mu ya ba mu ikon yin adalci a cikin duk abin da Allah ya mallaka mana za mu tsaya ne insha Allah lokaci yayi abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abin da muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya yi mana akwai sanarwa ta neman taimako na musamman akwai daya daga cikin ma'abota wannan majalisi Allah ta'ala ya jarrabihi da jinya tun cikin azumi har yau kuma iyana iya fama da ita ana neman taimako na musamman domin a je a ganshi a taimake shi da abin da zai sai magani akwai daya ma daga cikin ma'abota wannan masallaci bawan Allah ne mai karamin karfi iya sana'a to ya zo yin sallah a wannan masallaci aka je aka sace mai kayan sana'a sa gaba daya iya dora yan kayayyakin sa a ba wannan kura ko irin wheelbarrow din na kura mai kafa biyu iya turawa iya sayarwa to iya sallah anan da ya fito waje ba kura ba kayan duka an sace shi to shi ma ana neman taimako na musamman domin a taimake su shi wancan a dan bashi abin da ya sauka shi ma mara lafiya je a bashi saboda ka ana kira ga al'umma a taimaka domin a magance ko kuma a taimaki wadannan bayin Allah guda biyu duk wanda ya taimaki dan uwansa Allah zai taimake shi Allah ta'ala ya taimake mu ya ba mu ikon taimaka musu mana addu'a ga mahaifanmu Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu mana ƙara addu'a ga dukkan musulmai duk inda muke Allah ta'ala ya taimake mu eh insha Allah za su sace amma na ƙara addu'a ga ƙasarmu da jiharmu Allah ya ba mu zaman lafiya wannan jiha ta mu Allah ya ƙaro mana nutsuwa da zaman lafiya jagororinta Allah ya riko da hannayensu Allah ya taimake su ya nuna musu gaskiya ba su yi kwambi ya nuna musu ƙarya ba su yi kwan kauce mata Allah ta'ala ya ba su cika burin da suka yi na alkhairi ga al'umma Allah ya tsare su ya tsare mu gaba daya muna ƙara addu'a ga ƙasarmu duk inda ake samun fitintinu Allah ta'ala ya yaye mana su ya ba mu lafiya da zaman lafiya a fita har waje a karɓo wannan taimakon insha Allah har waje a zagaya muna ƙara addu'a ga marasa lafiyarmu Allah ya ba su lafiya akwai sarkin Hausawa daga Buka dan Audu ba shi da lafiya satuttuka da yawa da iya da lafiya da yanzu muna nan tare da shi saboda ka musa shi addu'a Allah ya ba shi lafiya abin da yake damun sa Allah ta'ala ya sauƙa masa ya sa kuma kafara yake yi muna ƙara addu'a ga marasa lafiyarmu a gida ko asibiti Allah ya ba su lafiya da mu da zuriyarmu Allah ka shirye da mu Allah ka ɗora mu tafarki madaidaici akwai masu buƙatu daban-daban da suke ta aikowa a taya su addu'a to muna tawassuli da irin wannan zamana mu gaba ɗaya mu buƙatu muna alkhairi Allah ka biya mana su abin da ya dame mu Allah ta'ala ya fi ƙarfi shi duk masu niyyar alkhairi Allah ya taimake su duk kuma masu niyyar shari Allah ya canja musu ta koma ta alkhairi Allah ta'ala ka ba mu lafiya da zaman lafiya a wannan tsada da ake fama da ita da musibu iri-iri kala-kala Allah kai mana maganin su Allah ka mana ƙarshen wannan musiba a wannan ƙasa da sauran ƙasashen musulmai gaba daya Allah ka yi jagoranci gare mu a rayuwarmu da bayan mutuwarmu Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.